Brothers in the East. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji dalilan da yasa wata kotu a jihar Osho ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifukan sacar mutane, fashi da makami da kuma kisan kai. Sannan za mu duba batun bangar siyasa da tasirin ta kan zabe yayin da ake shirin gudanar da babban zabe a watan gobe. Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin mu tsindama cikin taskar rahotannin mu, bari mu je da duniyar ta yini.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan aune lafiya ga labaran. Dubban yan kasar Peru akasari daga yankunan kudancin kasar mai arzikin ma'adanai sun fantsama cikin Lima babban birnin kasar a yau dinnan Alhamis don gudanar da wata gawurtacciyar zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma majalisar dokoki bayan da suka harzuka da mutuwar mutane sama da 50 tun bayan fara zanga-zangar daga watan jiya. Rabon Peru ta ga arangamomi masu muni haka tun wajen shekaru 20 da suka gabata ganin yadda mutane da dama daga yankunan karkara ke ta huce fushin su kan manyan yan siyasa saboda rashin daidaito da kuma tsadar rayuwa wanda hakan ke barazana ga tsarin demokradiya a wannan kasa mai arzikin ma'adanai dake yankin tsaunukan Andes. Masu zanga-zangar na kira ga shugabar kasa Dina Boluarte da ta yi marabus a hanzarta yin sabon zabe wanda majalisar dokoki ba za ta yi katsalandan ciki ba, a kuma yi wani sabon kundin tsarin mulki wanda zai maye gurbin na yanzu. Kasar Ukraine yau dinnan Alhamis ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yakar wata bataliyar sojojin Rasha wadda ta tsara ta Ukraine din da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki. A wata takardar bayani ta haɗin gwiwa ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba da kuma na tsaro Oleksiy Reznikov sun bayyana godiyarsu ga kasashe 50 da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron Ukraine. To sai dai sun ce ɗaya daga cikin manyan bukatunsu a yakin da ake yi da mamayar da Russia ta fara tun kusan shekara guda da ta gabata shine batun samar ma Ukraine motoci masu sulke na zamani da kuma taimaka ma sojojin Ukraine da horon da zai sa su ƙara ƙwarewa wajen harbi da faɗi tashin yaƙi ta wajen amfani da tankokin yaƙi na yammacin duniya. Kuleba da Oleksiy sun yi marabalale da matakin da Burtaniya ta ɗauka na turawa da tankoki samfurin Challenger 2 zuwa Ukraine, a yayin da kuma suke kira ga kasashen da suka mallaki tankokin Jamus samfurin Leopard 2 su taimaka ma sojojin Ukraine da su. Kasar Iran yau Alhamis ta yi Allah wadai da ƙuri'ar da majalisar kasashen Turai ta kada ta ayyana dogarawan tsaron juyin juya halin Iran a matsayin kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ministan harkokin waje Hussein Amir Abdullahin ya yi kira ƙuri'ar marar cancanta kuma kuskure a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho a yau dinnan Alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar EU Joseph Borrell. Wannan suka ta Iran na zuwa ne kwana guda bayan kada ƙuri'ar ta ba lallai ba dole a majalisar ta kungiyar kasashen Turai wadda ta yitar da IRGC din saboda murkushe masu zanga-zanga da ta yi da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa ga sojojin Rasha da ke Ukraine. Ana kyautata zaton ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar EU za su tattauna batun ƙara ƙaƙaba ma Iran sabbin takunkuma a mako mai zuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na busan jam'i a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Madalla a gaida Ibrahim Kalma sai garba da kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotu da ke zama a birnin Oshogo na jihar Oshun ta yankewa wasu mutane hudu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. Mutanen hudu an same su ne da laifukan satar mutane, fashi da makami da kuma kisan kai. Daga Ibadan, wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko da wannan rahoton.
Wata babbar kotu da ke zama a birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun ta yankewa mutane hudu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. Mai shari'a Jide Falola na babbar kotun jihar Osun ne ya yankewa mutane hudu hukuncin kisa a bisa laifin kashe wato Akinbile mutane hudu: Hamid Rafi'u mai shekaru 37 a duniya, Oladi Bashiru dan shekaru 54, Rashidi Wahidi mai shekaru 39 da haihuwa, sai Kayode Sunday mai shekaru 29 a duniya. Ana zargin su da laifukan fashi da makami da kisan kai. Lawyer mai gabatar da kara Mr. Dele Akintayo yayi zargin cewa Bijo Akinbile ya zo jihar Osun ne don ya shedi rantsar da dan uwansa mataimakin gwamna Benedict Alabi da gwamna Adegboyega Oyetola ya wuce garin Ikiru don ya kwana, inda mutane hudu suka sace shi. Yace Olabi Sunday mai gadi kusa da inda to Akinbile ya sauka shine ya shedawa sauran abokan ta'azarsa cewa Victor ya iso a masauki. Mutanen hudu da ke dauke da manyan makamai sun nemi ya basu naira miliyan 10 ko kuma su halaka shi. Bayan da ya basu naira miliyan 3 sai suka cusa shi cikin motarsa. Samfurin Toyota Camry suka tafi da shi a hanyar birnin Oshogo da Ikirun, inda suka banka mishi wuta ya kone kurmus a cikin motarsa. Kali Jide Falola yace mai gaba da kara ya tabbatar da zargin sa, don haka ya yanke musu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa tare da bada umarnin cewa kudin da aka samu ga masu laifin a baiwa matar wanda sun kakashe, kuma haka da gwamnati ta yi musu afuwa. Barista Surajo Dan Baba lawyer ne mai zaman kansa a Ibadan.
Bisa ka'ida an samu mutum da laifin kisa da irin wannan, an ba da shi ne yanzu da ake yake ba a death squad shi ne ake zuwa hanyar na hanyar amma ba za a duk da zai gara cewa kotu ta ce duk abin da aka tarar da su na shafa shi ba matan nan ba wannan gudun ne bane. Ai sun za su yi restitution ne, restitution na abin da suka karba sauran kudin da aka tarar da su an shi establish cewa proceed na crime ne irin abubuwan da suke yi suke ta tara wannan kudi da shi.
Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya.
Abin da muke kallo gare shi dai babban matsala mu ita ce ka san bayan alkali ya yanke hukunci wanda za a rataye mutum to kuma sai gwamnati wannan jiha ta yarda ta sa hannu, to kuma muna kira ga irin waɗannan gwamnoni su bar jan kafa. Aiki irin wanda waɗannan mutane sun kai ya saba mahalayya ta dan adam, shi yasa ko dabba wanda an ka halatta maka kaci ana son idan za ka kashe ta ka kashe ta cikin mutunci. Alkali da yanke musu hukunci yayi daidai, gaggauta wa waɗannan mutane hukunci wanda alkali ya ce ayi musu, kuma jama'a su san an yi musu, zai taimaka ma al'umma jibi wani zai ji tsoro.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton, sai kuma rahoto na gaba. Wata matsala da ake samu a lokutan zaɓe a Najeriya ita ce amfani da matasa a matsayin 'yan bangar siyasa domin tayar da zaune tsaye da cin zarafin masu kaɗa ƙuri'a ko abokan hamayya. A wasu lokutan har ma'aikatan zaɓe da kayan zaɓe abin ke shafa. Ilyasu Kasumu ya duba mana batun bangar siyasa da tasirinta akan zaɓe yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe a watan gobe.
Matsalar bangar siyasa a Najeriya tana da daukan hankalin 'yan kasar ganin yadda ayyukan ta'addanci masu nasaba da bangar ta siyasa ke ta karuwa, musamman a wuraren yakin neman zaɓe daga watan Satumbar bara zuwa yau.
Ko ne dan lokaci da aka taba yin zabe ayi aka kai kayan ƙuri'a nan Fatima Church lokacin ana kai akwatunan zabe gurin da aka kai Fatima Church ai an zo wasu sun ce a zo a tada gurin saboda su suna gani ba su da nasara wani fatin akan a zo a kore mutane a kwashe ƙuri'un da za a kwashe waɗanda kuma za a reporting a mamman a sa a ciki
sukan zo su ba mu kuɗi su ce mu je mu saci akwati su ɗan siyasan ne kenan ko kuma su zo su ba mu kuɗi su ce a je a kore anguwa kaza ko sukan zo su ba da kuɗi sai idan an zo magana campaign ko menene mu sare nasara mu juwa wanda za mu juwa ciwo
kawo yanzu an kai hare-haren siyasa 52 a jihohi 22 a fadin Najeriya inji babban mai bayar da shawara ga harkar tsaro ga shugaban Najeriya Muhammad Buhari wato babagana Muhammad Manguno hakan inji mai bayar da shawara tsaro ga shugaban Najeriya wata muguwar alama ce da barazana ga zabukan ranakun 25 ga watan Fabrairu da na 11 ga watan Maris na wannan shekara masu zuwa
yawanci abubuwan da suke kawo bangar siyasa bai wuce rashin aiki ne ga matasa ba matasan mu an bar su karazube babu sana'a babu ilimi babu aiki to duk lokacin da ka samu matashi wato da batu da yake cewa matasa are the cream of the society to su ne kusan cikin al'umma ba su da sana'a ba su da abin yi dole su zama fitina kuma wannan laifin ya koma ga kan shugabanni saboda da a ce shugabanni sun mai da hankali wajen ilmantarwa matasa da wannan bangar ba za ta taso ba
ko da shike hukumomin Najeriya sun sha alwashin dakile duk wasu ayyukan ta'addanci masu nasaba da bangar siyasa da ka iya yin barazana ga zabuka masu zuwa mutane na ganin hakan ba shine kadai zai kawar da matsalar ba har abada
wannan dukiya ta al'umma a gina matasa because in an gina matasa an gina al'umma in muka ci gaba da haka wallahi abun ba dadi za a zo a samu sai dai irin ƴan bangan ne za iya zaben su ko kuma ƴan banga su za su dinga zaben mu al'umma shugabanni saboda mutanen kirki suna tsoro su fita
daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu taskar VOA
Iliyasu Kasimu kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 bayan haka a kodiyaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman har yanzu dai daga jihar Plateau
Kasa da watanni biyu kafin manyan zabubbuka a Najeriya, kungiyar mata a jihar Plateau ta shirya taron fadakarwa kan irin shugabannin da za su zaba. Taron wanda kungiyar matan Christa Reshen jihar Plateau ta shirya ya kuma tattaro shugabannin mata daga kananan hukumomi 17 na jihar don ji daga bakin waɗanda ke takarar gwamna a jihar Plateau kan tsare-tsaren da suke da shi don tallafawa rayuwar al'umma. Madaro da Jahota ita ce shugaban kungiyar mata Christa Reshen jihar Plateau tace sun gaji da irin alƙawura da ƴan siyasa ke yi ba sa cikawa dan haka suke buƙatar sanin abin da za su amfana daga wurin ƴan takarar in an zabe su
mun tara mata yau domin mu yi magana tare da wanda suke neman takarar governor na Plateau State domin mu san abin da suke da shi mana mu kuma mu faɗa musu abin da muke so domin mu gani kan da daidai yanda tafiya zai mana kyau a wannan shekara na zabi
me kuke so ku faɗa musu
abin da muke so mu faɗa musu shine muna son wanda zai yi mana mulki da tsoron Allah a cikin zuciyar shi wanda zai dinga bude mana kofar shi duk lokacin da mun zo da damuwa ko in mun kawo wani shawara ba zai karba yayyar da shi ba muna son wanda zai lura da kowa ko Christian ko musulme ko wanda ba su da addini a lura da mu domin dukkan mu yan kasa ne muna son irin wannan mutum domin yayi mana shugabakar ya nuna mana wani bambanci ko wani son kai ko girman kai.
Su ƴan takaran sun zo kuwa?
Ba su zo ba, sun yi aika, shine ba mu ji dadi ba domin mun gan kaman sun gan mu mata sun rena mu. Kuma shi din ne muke fada, mun ci dama muna son mu gaya masu cewa a cikin mulkin su wanda Allah ya bashi zabe su tuna da mata su bamu 40 bisa 100 domin mun gaji da wannan 35 din a dan kara mana. Kuma a sa mata domin mata sun iya mulki na gaskiya na tsoron Ubangiji, to ba su zo ba.
Masu mulki na baya ba ku gamsu da abin da suke yi bane, shi yasa kuke ganin kaman yanzu ya kamata ku fara fadakar da waɗanda kuke sa ran za su zo?
Gaskiya ba mu gamsu ba. Ba mu gamsu ba domin kin gan yanda mutane suna wahala. Ki ga yaran mu sun zo ne watane 8 ba makaranta, har yanzu ma asu suna ce gashi za su koma dun ba daidaita ba. Sannan kuma shugabanin addinai sun sa baki, to mun gan wanda suke mulki sun rena shugabanin addinai, to muna son wanda ba za su rena shugabanin addinai ba kuma su rena al'umma ba. Shi yasa muke son mu yi magana da su. Sannan kin gan abinci yayi tsada a kasuwa, to wani mutum ba zai iya cin abinci ba, kuma da ba haka ne yake ba. So muna son wa'annan su zo su gaya mana abinda zai taimake mu.
Ita ma Madam Fasisa Yawa tace fadakarwar su zai kai ga mata da ke karkara, da sau da dama ake rudin su da gishiri da omo don su yi zabe.
Ba wani abin da ya bambanta da wa'annan tun da mace sun saba gaya mana. Amma mace da take kauye, kin san yawanci su suna gani kaman lokacin campaign, in an fita campaign din nan kila a je a bata wata, in an bata zani sai ta ce ita ta samu nata kenan, wata kuma an bata gishiri, an bata magi, an bata menene, sai su ce ai sun samu nasu kenan. Ba su san wa'annan abubuwan da suke samuwa din zai zauna da su har shekaru 4 ko kuma 8 ba. Wa'annan in an baki zani zaki daura shi har shekara 8, ko kuma an baki dan packet na magi zaki ci shi shekara 8, ba mu gane ba. So yakan ba ƴan siyasa din dama su yi ko menene sun ga dama. Za mu je mata su je su sha rana a sha yunwa a fitattun da safe, a je ana jira Allah domin a zabi wanda ya sai ta ce ai na ciki shirin shi, na daure zanin shi, bari in jefa mishi kuri'a. Ba ta san ma ko menene wani irin abu ne zai mata ba. Daga baya kuma sai wahala ya shiga, sai a fara kuka ba a yi mana wannan ba, ba a yi mu. Mata suka manta cewa mu din ne, mutane suna mana mu ne aiki, ba mu ne za mu yi musu aiki ba. So muna da yanci mu san ko menene ne ya kamata su yi mana. Shi yasa aka yi wannan kira din, su zo su gaya mana menene za su yi ma mata, domin yawancin wahalan gidaje yanzu ya koma kan mata ne. Tuntun ma ba a kauyuka ba, yawancin manoma ne, yanzu ba su iya zuwa gonaki ba. Wanda sun je noman ma sai a je kamun ma a je girbi, za a samu wani zubin su a samu duk awa shanukai sun je sun cinye, ko kuma an je an sace. Akwai wata gomruwa har mun yi kuka da macen nan, wani kadadan gonanta da ta nome, an je an saki shanukai suka cinye gonan nan ta tas matan nan ga ta gomruwa, gashi kuma ba abinci. To irin wahalun da matan mu suna fuskanta a kauyukan kenan.
To amma kun fara fadakar da mata su fahimci cewa ya kamata yanzu su zabi cancanta ne, me kuke yi dai don fadakar da mata?
Shi yasa muka kira su din, in kin lura wannan kiran daga local governments duk sun zo, duka local governments na plateau duk matan suna nan. Kuma mun sa zuciya idan su shugabanin sun koma su fadakar da matayen nan, domin su bude idanunsu. Ba wanda zai baki magi ne zai miki abin da kike, ku su tsaya takalar su ce menene za a yi musu, ba me za a ba su ba, menene za a yi domin su samu rayuwa mai inganci.
Daga kudancin jihar Plateau kuwa shugaban matan tace batun tsaro ne ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Angela Lami dabar, gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone, har karshe ma ba ma iya samun baƙi saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone. Ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba. Amma gaskiya matasa sun karɓi wannan abin, sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a. ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu abokanai bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba kije kin sayar da doyan ki bare ki da gida ki bace ba ba ko ba zai yi zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance dan bude wayan sabuwan da da dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko wadannan ababen zai dan rago don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ce sai kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya iya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mun nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi ko wani so ya koma daki kana daki din ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo
to sai dai yan takarar gwamnan na jami'in ba su samu halartar taron ba sun dai aiko da wakilai ne amma a hirata da wasu yan takarar sun sha alwashin shigar da mata a cikin harkokin gwamnati da samar musu da sana'o'i da za su dogara da kansu barista Caleb Mutfang shine dan takarar gwamna a jami'ar PDP a jihar Plateau
idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido akai za mu tabbatar mun yi wani abu da zamu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce Allah ya yi ma gwamnan nan albarka
shi ma Dr. Nentawe Yilwada dan takarar gwamna a APC jihar Plateau cewa yayi
zamu ware 10 kashi na cikin 100 na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin mu ji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su dai gabaki daya za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin Plateau State ya karu
matan sun kuma yi alƙawarin sake shirye zaman har sai sun yi tozali da yan takarar da yi musu alƙawari a rubuce su kuma tabbatar an cika su Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Zainab Babaji kenan yanzu sai shirin wasanni a takaice
Wasanni a takaice. Musarare da fatan ana cikin koshin lafiya. Ina mana barka da sake saduwa cikin shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a kwatunan rediyon ku a daidai wannan lokaci. Da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. Yanzu haka hukumar kula da kudade ta kasar Jamaica FSC ta kaddamar da binciken zamba kan wani kamfani na kasar mai suna Stocks and Securities Limited SSL biyo bayan korafin da magujin duniya na daya a doron kasa Usain Bolt yi cewa kamfanin da ke kula da jarinsa wato shi Usain Bolt din yayi asarar miliyoyin daloli ta hanyar zamba kamar yadda rahotanni ya zo mana magujin mai shekaru 36 a duniya kimanin sama da shekaru 10 yake da jari a kamfanin SSL inda ya lura cewa sau 8 yana ganin bambanci ba mun ci a dukiyar tasa inji cewar manajan Bolt din Newgen Walker Bolt ya yi ritaya daga wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a shekarar 2017 bayan ya lashe lambobin zinare guda 11 na gasar cin kofin duniya da na zinare 8 na Olympics a lokacin gasar Olympics ta Beijing a shekarar 2008 Bolt ya kafa sabbin tarihin duniya a tsayin gudun mita 100 da 200 gwanayen kwallon kafa a duniya wato Cristiano Ronaldo Lionel Messi za su gwada kwanji a yau Alhamis a kasar Saudiya a wani sada zumunta da aka shirya tsakanin club din PSG ta Messi da kuma yan wasan kwallo daga club guda biyu na kasar Saudiya da suka hada da Al Nassr da kuma Al Hilal kamar yadda rahotanni suka iso gare mu dai Ronaldo shine zai jagoranci yan wasan kasar Saudi wato captain kenan wannan kanan battle da za a yi tsakanin shahararrun yan wasan kwallon kafan duniya
abu ne da masu sha'awar kallon kafa ke addu'ar ganin sa saboda irin tsamar da ke tsakanin gwanayen biyu yunkurin da club din Manchester United ke yi na ganin cewa ta hawo mataki na biyu a teburin Premier League na kasar Ingila ya gamu da cikas a sanadiyar buga draw da ta yi tsakaninta da club din Crystal Palace a jiya Laraba inda ya tashi wasan ne kunnen doki yanzu dai club din Arsenal ita ce ke kan gaba a teburin wasan Premier da maki 47 sai Manchester City ta biyu da maki 39 sai na uku Manchester United mai maki 39 an samu bambancin ne tsakaninta da City ta yawan cin club din Newcastle ta hudu da yawan maki 38 yayin da Tottenham ita ce ta biyar da maki 33 ma'aikatar wasanni da matasa a Najeriya ta yi yunkuri domin tallafawa Broderick's Emotion wanda ke fama da rashin lafiya shi da Emotion tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Golden Eagles da yan kasa da shekaru 17 wanda ya ciyo kofin kwallon kafa na duniya na yan kasa da shekaru 17 a kasar China a shekarar 1985 Sebastian Broderick mai shekaru 84 yana kwance a asibitin jami'ar koyarwa na birnin Benin a jihar Edo yana fama da cutar shanyewar wani bangare na jikinsa tun cikin watan Disamban shekara ta 2022 a wata sabuwa kuma babban mai koyar da yan wasan kwallo na kungiyar Flying Eagles Ladan Boso ya yi tarkade da rera a club din ta hanyar sallamar yan wasa guda 12 saboda rashin cimma matakin da ake bukata na murzale da Team Flying Eagles din dai tana sansaninta da ke Abuja don ci gaba da tada tsumin yan wasan da yau ya kai 35 wanda daga ciki ne kuma zai zabi yan wasa guda 21 domin gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 20 da za a gudana a kasar Masar daga ranar 19 na watan gobe zuwa ranar 11 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki 2023 Abdulrahman Muhammad mun Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Godiya muke Malam Abdulwahab yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa da takaitattun labarai.
To a takaicen dubban yan kasar Peru akasari daga yankin kudancin kasar mai arzikin ma'adanai sun fantsama cikin Lima babban birnin kasar a yau dinnan Alhamis don gudanar da wata gawurtacciyar zanga-zangar adawar gwamnati da kuma majalisar dokoki bayan da suka harzuka da mutuwar mutane sama da 50 tun bayan fara zanga-zangar daga watan jiya rabon Peru daga arangumumi masu muni haka tun wajen shekaru 20 da suka gabata ganin yadda mutane da dama daga yankunan karkara ke ta huce fushin su kan manyan yan siyasa saboda rashin daidaito da kuma tsadar rayuwa wanda hakan ke barazana ga tsarin demokradiya a wannan kasa mai arzikin ma'adanai da ke yankin tsaunukan Andes kasar Ukraine yau dinnan Alhamis ta yi kira ga kawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaki don taimaka ma sojojinta wajen yakar wata bataliyar sojojin Russia wadda ta dara ta Ukraine din da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki wata takardar bayani ta bai daya ta ministan harkokin waje da kuma na tsaro ta nuna cewa sun bayyana godiyarsu ga kasashe 50 da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron Ukraine kasar Iran yau Alhamis ta yi Allah wadai da kuri'ar da majalisar kungiyar kasashen turai ta kada ta ayyana dogarawan tsaron juyin juya halin Iran a matsayin kungiyar ta'addanci ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ministan harkokin waje Hussein Amir Abdullahin ya kira kuri'ar marar cancanta kuma kuskure a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho yau Alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar EU Joseph Borrell
Masu saurare baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tattauna na gabatarwa da Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma engineer mu na yau Mr. Bobba. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta gajiya.